أنتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم نساك سادوا أولا يمتي نرانا الخميس أيو بيو قوت رمضان هجر النبي صلى الله عليه وسلم دبو آد أريبيو دبو آد أريهو دا أربعين دا بقوة دا قبرنا مكة زوا مدينة واندي دي دي دا يو sha tare kenan ga watan ainihin wato biyu shekara ta 2026 miladiya domin ci gaba da gudanar da tafsirin alqur'ani mai girma da muke a wannan masallaci na Masjidul Huda dake wannan unguwa ta Dauraji RA Katsina State idan ba a manta ba a jiya mun fara gudanar da wannan tafsiri na alqur'ani mai girma wanda muka tsaya akan ayoyin alamtar ilal ladina utu nasiban minal kitab يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا وان إن شاء الله ما لم زي تاشد غنزوا أبندا يسوك أما قباننا منا دا تنبيو دا كوكي تورو منا زام دنگا أبصاسو إن شاء الله أحنك لدي دي دي ورغدو يد بضاسو شغر منا لوكا تي دي وابا أكوي وطا إرواد تكي تنبيا أكن ينين sahihanci da inganci da karbuwar sallar ƴar uwa mace a cikin watan azumin Ramadan ta zo halarta salatu tarawih ko kuma tahajjud ko makamancin haka to gaskiya da ban so na amsa wannan tambaya ba duba da mun sha amsawa malamai sun sha yin bayani a irin wannan to amma akwai wani video clip da na gani kusan zai iya sage wasu daga cikin mata gwiwar kada su zage dantse wajen yin ibada a cikin watan Ramadan yasa nace bari na amsa a dunkule mu tattaro khulasa ta al-madhahibul arba'a ma'ana Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i da Ahmad ibn Hanbal menene yake a madhhaba ta su a dunkule abu na farko da zamu sani fitowar mace ta je masallaci wannan al'amari ne ja'izun shar'an halastacce ne a cikin shari'ar musulunci bari ma yana daga cikin abubuwa waɗanda shari'a ta zo take kwadaitarwa a kansu matukar an kiyaye wasu sharuɗa da zamu ambata da izinin Allah daga cikin hadisan akwai ruwayar Bukhari da Muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tamna'u ima Allahi masajid Allah kada ku dinga hana mata bayin Allah zuwa masallacin Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da zasu gabatar da ibada sannan abu ne sananne a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam mata sukan yi sallah a bayan sawun maza a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da fitowar su bata zama halastacciya ba to kaga da ba a basu sun yi wannan fitowa din ba ina fata mun fahimta musamman wanda yake kokarin hana wannan da cewa wannan wata bid'a ce ta zamani ko kuma wani abu ne da bashi da asali to wannan kuskure ne yana da asali kwarai da gaske mata su fito yin sallah matukar za a kiyaye wasu sharuɗa da zamu yi bayanin su da izinin Allah amma idan aka ce menene al-afdal menene yafi falala su zo salatu tarawih a cikin azumi ko kuma su yi sallar su a cikin ƙuryar ɗakin su a cikin gida shine yafi sai mu ce yana da tafsir ma'ana yana da bayani idan a wajen Ramadan ne to mace tai sallah a ƙuryar ɗakin ta kai har namijin ma su sallah a gida wannan ta nafila shine yafi amma idan ta farilla ce wannan kam namiji dole zai zo jami'i amma idan mace ce da muke magana akan ta idan wajen Ramadan ne tai sallah a ƙuryar ɗakin ta wannan kam yafi mata falala amma idan a Ramadan ne take so ta fito ta zo salatu tarawih wannan fitowar zai sa mata nishadi a cikin wannan sallar da za ta yi zai sa ba za ta samu rauni ba zai sa wata kila ta ji wa'azi da ake yi a tsakankanin wannan lokacin zai sa wata kila ta amfana da wasu ibadodi wata kila ita ba hafizar Qur'ani bace amma idan ta zo ta bi wannan liman za ta ci gajiyar wancan man qama ramadan imanan wa ihtisaban kasantuwar ta tsaya tare da liman albarkatun da suke sauka da samun ladan wannan jami'in ta kwadaici ta zo tai haka to da wannan abu kaga sai mu ce nafa din ya zama mutaaddin ma'ana maimakon ada ya zama qasir ita kadai to zuwan ta masallaci da kuma sauraron wannan tarin alheran to kaga a cikin ramadanu ya fitai a ɗakin ta kenan ina fata mun fahimta to wannan shine al'amari tabbatacce a ramadanu ta zo salatu tarawih ya fi sama da ta yi sallah a gidanta. Matukar za a iya kiyaye waɗannan sharuɗa ɗin kamar haka. Sharaɗi na farko, dole ne ta yi iltizami da tsarin shiga ta musulunci. Alhijabu shar'i, ma'ana hijabi na shari'a wanda ba mai ado ba, ba mai fitar da tsiraicinta ba, ta shiga ne ta kamala ta mutunci. Sannan daga cikin adabit na biyu, kada ta fito ta sanya turare mai ɗaukan hankali mai ƙarfi, ta yi ado, ta yi kwalliya, ta yi kaza, sai ka ce wacce za ta tafi wani zawarci. To kaga wannan babu wanda zai halasta mata irin wannan fitowa ɗin. Ma'ana fitowa ta kamala, ba tare da ta sanya turare mai ɗaukan hankali mai ƙarfi, ba tare da ta yi ado ba. Wannan dabiti na biyu kenan. Dabiti na uku, sannan kada ya zamo akwai ikhtilat, ma'ana cuɗeɗeniya tsakaninta da maza, ko dai wajen hanyar da za ta bi, ko kuma inda za ta yi sallan, ko kuma dai akwai abin da zai bayu a samu ikhtilat tsakanin maza da mata. Idan wannan aka same shi, to kaga kenan sai mu ce ta zauna a gida, wannan shi ne yafi. Sannan kuma idan matar aure ce, lalle ta samu izinin mijinta lokacin da za ta yi wannan fitowa ɗin. Ina fatan fahimta. Idan aka samu waɗannan sharuɗa ɗin, aka samu sun cika, to wannan ya halatta mace ta fito masallaci domin salatu tarawih, bal ma sai ya zama wannan shi ne yafi falalan da ta yi a gida saboda waɗannan alheran da suke a gefe na watan Ramadanu. Ina fatan fahimta. To wannan kusan shi ne khulasa na malamai na wanda muka faɗa al'a'immatul arba'a da muka ji su, wanda muka ce aljawazu huwal asl, halascin shi ne asali a dukkan waɗannan maluma guda hudu: Abu Hanifa, Imamu Malik, Imamu Shafi'i da kuma Ahmad ibn Hanbal rahimahumullahu jami'an. Sannan abu na biyu, wato suna ganin falalar idan aka yi a gida, wannan shi yafi idan ba a Ramadanu bane. Amma idan a Ramadanu ne, saboda waɗannan abubuwan alherin na gefe da muka ambata, to nafa ɗin sai ya zamo daga ƙasir ya koma muta'addin. Ina fatan fahimta. Ya zama tudubi kenan. Sannan kamar yadda muka faɗa, dukkaninsu sun haɗu akan karhancin yanayin idan an samu kasantuwar akwai wata fitina, ma'ana ta yadda za ta yi ko ado ko kuma ikhtilat, dukkanin abin da zai bayu dai zuwa a samu wata fitina lokacin da za ta wannan fitowa ɗinta, to a lokacin nan sai ya zamo an karhanta mata wannan fitowa ɗin. Sannan ba zai yi a ce ta fito ba matuƙar idan ba ta kiyaye waɗancan sharuɗa ɗin da muka ambata ba. Ina fatan fahimta. To don haka ƴan uwa, idan za ki iya kiyaye waɗannan sharuɗa ɗin, to ga fili ga mai doki, Ramadanu muke ciki, wataƙila ba za ki iya maimaita shi ba. A ajiye dukkanin wani ƙauli wanda zai ce miki ko wai bid'ar zamani ne, ko wani abu ba shi da asali, ko kaza ko kaza, dukkanin wannan zance ne. Ina fatan fahimta. Asali shi ne abin da muka asala shi ga shi can a sama. Allah ya ganar da mu, Allah ya ba mu dacewa a cikin wannan wata. Na'am malami, Allah ya ce.
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسبون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم
Na'am, Ubangiji Allah madaukakin sarki yace alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi. Waɗannan ayoyin mun ji sharhin su jiya, zamu fassara su ne dan mu sadar da karatun da juna da izinin Allah, dan kada mu yanke ma'anonin su. Allah yace alam tara, shin baka ga, baka yi duba, ila alladhina utu nasiban min alkitab, zuwa ga waɗanda muka basu wani kaso, wani rabo na littafi ba. Yu'minuna bil jibti wa tagut, suna imani da al jibti da al tagut, mun ji tafsiran su ajiya. Wa yaquluna lil ladina kafaru, kuma suna cewa waɗanda suka kafirta, haula'i, waɗannan, ma'ana waɗanda suka kafirta, ahda minal ladina amanu, sune suka fi shari'a, ahda minal ladina amanu sabila, sune suka fi zamuwa akan shari'a sama da mu'minai, sama da waɗanda suka yi imani. Ma'ana waɗancan kafiran sun fuwai a tunaninsu waɗanda suke imani akan shari'a. Allah ya ce ula'ika alladhina la'anahumullah, waɗancan su ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya la'ance su, ya tsine musu. Wa may yal'anillah, dukkanin wanda Allah ya la'ance shi ya tsine masa, falan tajida lahu nasiran, ba za ka taɓa sama masa wani majibincin lamari ba, wani wanda zai taimake shi a gaban Allah maɗaukakin sarki. Ubangiji Allah ya ce am lahum nasibun minal mulki, ko kuma suna da wani kaso ne, wani rabo na mulki. Fa idan, idan lalle har suna da wani kaso na mulki din da gasken gaske, la yu'tuna an-nasa naqiran, to da ba za su ba wa mutane ko da daidai da gwargwadon dugon bayan dabino ba. Shine naqir, wannan dugon da yake bayan dabino din. Idan ka je cikin Jami'ul Bayan na Imam Tabari, ya kawo maganganu waɗanda suke ƙarfafar abinda ake nufi da an-naqir, shine wannan habba din, wannan dugon da yake a bayan dabino. Ina fatan fahimta. Lalle da a ce suna da wani kaso, suna da wani rabo na mulki, fa idan, to lalle la yu'tuna an-nasa naqiran, ba za su ba wa mutane wannan kaso ko rabon da suke da shi ba daidai da dugon bayan dabino. Kaga tsiya da ruwa ta gama tabbata a kansu kenan. Ubangiji ya ce am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi, shin yanzu suna yi wa mutane hasada ne a bisa abinda Allah ya basu cikin falalarsa? Faqad ataina ala ibrahim alkitab, lalle mun bawa alu ibrahim, mun bawa annabi ibrahim alayhi salatu wassalam littafi wal hikmata, da kuma hikima. Wa atainahu mulkan azima, kuma mun basu ainihin wato mulki mai girman gaske. Wannan idan mun dauke alu bi ma'ana annabi ibrahim da zuriyarsa kenan, saboda a cikin zuriyarsa akwai annabawa. Idan kuma mun dauke shi din ake nufi alkitab, sai ya zama littafin da aka bashi na waɗannan suhuf din. Ina fatan fahimta. Amma mu dauke shi a matsayin shi da zuriyarsa, mun basu littattafa, mun basu kuma hikima. Wa atainahu mulkan azima, kuma mun basu mulki mai girman gaske, inji Allah. Faminhum, daga cikinsu, man amana bihi, akwai wanda ya imani da annabi Ibrahim. Wa minhum man sadda anhu, akwai kuma wanda ya bijire masa. Ina fatan fahimta. Ko kuma ya zama faminhum man amana bihi, ai faminhum man amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, daga cikinsu akwai wanda ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam, a cikinsu kuma akwai wanda ya bijire wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kafa bi jahannama sa'ira, jahannama kuwa ta isa wurin kuna, ta isa ta zama wurin kuna. Allah ya kiyashe mu. Waɗannan ayoyin su ne muka kasance muna tattaunawa a ainihin wato ajiya, muna bayani dangane da waɗannan Yahudawa waɗanda aka basu wani kaso na ilimi, aka basu sanin littafi, sun san daidai, sun san abin da yake ba daidai ba, amma suka je suna yin imani da aljibt da at-tagut. Sannan har suka zo suna faɗin cewa wai waɗannan kafiran Makka su ne suka fi shari'a akan waɗanda suke muminai, lokacin da Abu Sufyan ya tambaye su. To kaga wannan ɓoye gaskiya ne. Allah ya tsine musu, ula'ika alladhina la'anahumullah, waɗannan su ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya la'ance su. Kuma dukkanin wanda Allah ya tsine masa, ya kore shi daga rahamarsa, falan tajida lahu nasiran, ba za ka taɓa sama masa wani mataimaki ba. To sai Allah a ayar mu ta yau ya ce am lahum nasibun minal mulki, shin ko suna da wani kaso ne na ainihin wato na mulki? Fa idan, in kwa da suna da wannan kaso na mulki ɗin, to da kaga makurar ruwa, makurar ruwa shine la yu'tuna an-nasa naqira, da ba su bawa mutane daidai da dogon bayan dabino na wani abu da suke da shi ba. Ina fatan fahimta, saboda ruwansu, saboda hasadarsu, saboda ainihin wato tsananin abin da suka kasance suna san kai a tare da shi. Ina fatan fahimta. Ubangiji Allah madaukakin sarki yace am yahsuduna nasa, ko kuma shinyan suna yi wa mutane hasada ne. Lafazin annas anan akwai tafsirai na malamai. Wasu suka ce annas anan kamar yadda Imam Qatada Ibn Di'amah As-Sadusi yake cewa annas al-muradu bin nas al-arab, ana nufin larabawa. Hasadahumul yahud ala an-nubuwa, larab am yahudawa sun musu hasada dangane da annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam. Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, ma'ana hasada ce kawai tsantsa yasa ba su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Ina fatan fahimta. Ma'ana saboda annabi ya zo ba a cikin su ba, dan haka suka ce ba za su imani da ainihin wato annabi ba, ba za su imani, suna ganin ai annabi sallallahu alaihi wasallam annabin larabawa ne, ba a tsatsan su ya fito ba. Haka Imam Qatada ya faɗi. Wasu kuma malaman suka ce abinda ake nufi da annas am yahsuduna nasa, ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa. An gane da kyau, ma'ana shin yan suna yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa hasada ne kamar yadda wasu malaman suka faɗi. Abdullahi dan Abbas da Imam al-Hasan al-Basri da Mujahid ibn Jabr da wasu jama'a daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi ma da annas, ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai. An gane da kyau, saboda kamar lafazin umma da lafazin annas duda suna ne na da yawa, amma akan yi muradi da shi akan mutum daya. Inna Ibrahima kana umma, kaga annabi Ibrahim shi kadai gayya, shi kadai al'umma. To annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma akan ambace a ce annas, amma kuma ana nufin shi din. Kamar nan din am yahsuduna nasa, ay am yahsuduna muhammadan, ko kuma inda Allah madaukakin sarki yake fadi akan annas, takan zo da Nu'aym ibn Mas'ud kamar yadda wasu malaman tafsiri suka fadi, takan zo kuma da Abu Sufyan da mutanansa. Alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Kaga a can Ali Imran, ay alladhina qala lahum Nu'aym ibn Mas'ud inna Aba Sufyan wa ashabahu qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ina fatan fahimta. Ma'ana kenan lafazin annas ba ko yaushe ne kace annas ana nufin mutane ba, wani annas din akwai wanda ake nufi. Kamar anan, na'am, wasu sun ce annas ana nufin mutane din, wasu sun ce annas ana nufin larabawa, wasu sun ce annas ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, wasu kuma suka ce annas annabi shi kadai tilo sallallahu alaihi wasallam. Am yasuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi, Allah madaukakin sarki yace faqad ataina ala ibrahim, lalle mun bawa alu ibrahim zuriyar annabi ibrahim sune annabi daud da annabi sulaiman. Ina fatan fahimta, saboda annabi daud da annabi sulaiman daga wane ne? Daga ainihin wato tsatsan annabi ibrahim ne. Alkitaba mun ba su littafi, wal hikma sannan mun ba su ainihin wato hikima. Idan mun ce alkitab sai ya zama littattafan da aka ba su, alkitab ba littafi daya ba, sai ya zama alkitab bi ma'ana alkutub. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa mundhirin wa anzala ma'ahum alkitab, ay wa anzala ma'ahum alkutub. Saboda ba littafi daya aka sauka musu ba, alkitab hunak bi ma'ana alkutub wa hakadha alkitab huna bi ma'ana alkutub. Ina fatan fahimta. Wal hikma ita ma ta zama annubuwa, ma'ana mun ba su littattafa da muka saukar, sannan kuma mun ba su annabta. Wa atainahum mulkan azima, kuma mun ba su ainihin wato mulki mai tarin yawa. Wasu daga cikin malaman suka ce abinda ake nufi da mulkan aziman, suke bayani akan cewa ana nufi akan haƙƙi ne na annabi Dawud alayhi salatu wassalam, saboda mulkin sa gagaraba daune, mulkin sa ba iya ganin irin sa ba, shi kadai aka yi wa, kuma ya roƙa kuma an bashi, babu wanda zai iya mulki irin mulkin annabi ainihin wato Sulaiman alayhi salatu wassalam. Menene rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab, ya Allah ka bani wani mulkin da baka taba ba wani irin sa ba. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di innaka antal wahhab, kuma Allah ya bashi ya hore masa iska, ya hore masa aljanu, ya hore masa tsuntsaye, ya hore masa malan tafiya yake akan iska kamar tsuntsu. Wali Sulaiman ar-riha guduha shahrun wa rawahuha shahr wa asalna lahu ayna al-qitr. Addan haka Annabi Sulaiman alayhi salatu wassalam shi yayi mulki, dukkan wanda zai mulki bayan Annabi Sulaiman to bayan sa yake wajen jin dadi, wajen morewa mulki, wajen me ake nufi da jin dadi na mulki. Malam kana yana jin tattaunawar aljanu, yana jin tattaunawar tsuntsaye, yana dudduba al'amura na wa'anda yake mulka hatta tsuntsaye. Ka duba kissar da ta faru da Hudhud, wata faqada tayr fa qala ma li la ko ma li la ara al-Hudhud am kana min al-ghaibin la u'adhibannahu 'adaban shadida aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin fama kasa ghayra ba'idin izwa qarshe. Dan haka Annabi Sulaiman an bashi mulki mai girman gaske. Ina fatan fahimta. To waɗanda suka ce ana nufin fi haqqi Sulaiman ne anan, sai ya zamo daga cikin abin da aka bashi akwai tarin mata masu tarin yawa kwarai da gaske, saboda an bashi kusan 1000 mar'a, ma'ana mata 1000 aka bawa Annabi Sulaiman alayhi salatu wassalam. Mutum a daga cikin su mutum 300 dukkanin su ƴaƴa ne ƴantattu, waɗanda kuma suke 700 mutane, mata 700 kenan sun kasance su kuma waɗanda ba ƴaƴa bane ƴantattu. Ina fatan fahimta. Annabi Dawud alayhi salatu wassalam shi kuma mahaifinsa kenan yana da mata ne 100, an gane da kyau. In ka duba ka kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi dududu matansa nawa ne, gaba ɗaya wanda ya aura sun zama guda 11. Ina fatan fahimta. To kaga kenan, ashe in muna magana a yawan tarin mata, su wane ne annabawa suka fi? Akwai Annabi Sulaiman alayhi salatu wassalam. To dan haka Allah madaukakin sarki yace faminhum man amana bihi, daga cikin su ma'ana zuriyar Annabi Dawud da Sulaiman, ma'ana Yahudawa kenan, man amana bihi, akwai waɗanda suka yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamar Abdullah ibn Salam da mutanansa. Abdullah ibn Salam mun san asalin sa ba Yahude ne, amma da yaga gaskiya ya musulunta ya bi Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya zamo abun buga misali ma dangane da shi. Allah madaukakin sarki yana yawan buga misali dangane da ainihin wato Abdullah ibn Salam, malami ne babba cikin Yahudawa kuma ya musulunta kamar wasunsa da yawa. Wa minhum man sadda an, daga cikin su din Yahudawa kuma akwai waɗanda suka bijire wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, basu imani da shi ba. Wa kafa bi jahannama sa'ira, jahannama kuwa ta isa ta zama wurin kuna, wajen kuna dukkanin wanda bai imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Ina fata mun fahimta. To Allah ya kiyashe mu, Allah ka bamu tabbaci da tabbatuwa akan addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka kashe mu akan sa. Sai Allah ya ce menene malam?
Innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nusrihim nara kullama nadijat juluduhum بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.
نعم. Ubangiji Allah madaukakin sarki yace innal ladina amanu, nan ne ko? Innal ladina kafaru, na'am, lalle waɗanda suka kafirce bi ayatina da ayoyinmu, saufa nuslihim nara, ay saufa nudkhiluhum nara, da sannu za mu shigar da su wata wuta ta musamman. Kullama nadijat juluduhum, ay kullama ihtaraqat juluduhum, a duk lokacin da fatunsu suka kone, baddalnahum juludan ghayraha, sai mu musanya musu wasu fatun na daban ghairaha, wanda ba waɗancan ba, amma ba waɗancan ba a wajen jauharin su, a'a su din ne ai ghairaha fi sifa, ba su ba a wajen sifa, amma su din ne na asali. Ina fatan fahimta. Li yadhuqul adhab, mun yi haka ne domin su dandana azaba, inji Allah madaukakin sarki. Li yadhuqul adhab, inna Allah kana azizan hakima, lalle Allah madaukakin sarki ya kasance azizan, nabuwayi ne, hakiman kuma mai hikima ne subhanahu wa ta'ala. A gefe guda kuma min babil muqabala, walladhina amanu wa amilus salihati, lalle waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari, sanudkhiluhum jannatin, ko kuma wa amilus salihat sanudkhiluhum, imamu susi kenan, idghamu ta fi sin, waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai, za mu shigar da su jannatin, aljannatai, tajri min tahtiha al-anharu, wanda koramu suke guda a karkashin su, khalidina fiha, wanda za su dawwama, ma'ana za su dawwama a cikin wannan aljannatai din abadan, har abada. Lahum fiha azwajun mutahharatun, kuma suna da wasu mata tsarkaka, wa nudkhiluhum dhillan dhalila, kuma za mu shigar da su dhillan, wata inwa, dhalilan, inuwa wacce take mai yalwa mara gushewa. Ina fatan fahimta. Waɗannan ayoyi da muka ji, aya ta 56 da malam ya karanto, innal ladhina kafaru, ayar da ta zo gabaninta, duk Qur'anin yana harhaɗe da juna ne. Ina fatan fahimta, ba mun ce faminhum man amana bihi ba, akwai waɗanda daga cikinsu waɗanda suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa minhum man sadda an, akwai kuma wanda ya bijire. To bayan an gama hakaito maka, to nan kuma sai aka zo hukunci dukkan wanda ya yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ga makomarsa, wanda ya bijire ga makomarsa. Sai aka ce anan, innal ladina kafaru bi ayatina, lalle waɗanda suka kafirce da ayoyinmu, kenan yahudawan da ma wanda ba yahudawa ba, dukkan wanda sakon Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishe shi, ya isar masa, bai yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, to wannan tataccen dan wuta kenan. Innal ladina kafaru bi ayatina, lalle waɗanda suka kafirce da ayoyinmu, saufa nuslihim naran, da sannu za mu shigar da su ainihin wato wuta, inji Allah madaukakin sarki. Kullama nadidat julutuhum, a duk lokacin da ainihin wato fatunsu suka kone, nadijat ay ihtaraqat, an gane da kyau, duk lokacin da suka kone za mu musanya musu wasu fatu na daban a siffa, domin su ɗanɗana azaba. Me wannan aya take nufi? An rawaito cewa wannan aya akwai lokacin da aka taɓa karanta ta a wajen Umar radiyallahu ta'ala anhu, sai Umar radiyallahu ta'ala anhu ya gaya wannan ƙari inda yake karanta wannan aya, a idha, maimaita mun wannan aya, fa'ada halƙari, sai wannan makarancin ya maimaita wannan aya ɗin. To a lokacin akwai Mu'adhu ɗan Jabal, kuma kun san shi wane ne shi a cikin harkar tafsiri da Qur'ani, Mu'adhu ɗan Jabal lokacin yana gurin. Faqala Mu'ad, sai Mu'adhu ɗan Jabal ya ce, indi tafsiruha, ni ina da tafsirin wannan ayar, me take nufi? Sai ya ce, abinda ake nufi da tafsirin wannan ayar shine, tubaddalu fi kulli sa'atin 100 marra, ma'ana a duk sa'a ɗaya za a dinga canza musu wannan fatar tsawon shekaru 100, haka za a ɗauka ana yi. Ya salam, ƴan uwa, idan muna hakaito irin wannan narko ɗin, ka dinga hakaitowa wuta kawai ta duniya, yau a ce gashi mutum ya ƙone, idan ya ƙone za a musanya masa. Wasu ba su fahimci me balagan makurar da Qur'ani ya kawo za mu canza musu ba. Abinda ake nufi shine, anan da aka ce idan fatan nan ta ƙone za a canza musu, a musanya musu wata fata domin su ɗanɗana azaba. An gane da kyau? Kada kai tsammanin cewa idan fatar tasu ta ƙone wai wata ce daban za a halicce ta a yi mata wani sabuwan, domin har akwai ƴan ƙwalƙwale sun fara ƙwalƙwale wai Qur'ani su ce, to ya za a halicci sabuwar fatar da ba ta yi laifi ba kuma a hukunta ta a kiyama? Kun fahimta da kyau? Domin Allah ya ce, baddalnahum juludan ghairaha, za mu musanya musu wata fata ta daban, li yadhuqul azab, dan su ɗanɗana azaba. To ba haka ake nufi ba. Abinda ake nufi shine, yayin da fatar tasu ta ƙone, to sai a ƙara dawo da ita, wannan ita ce dai asalin fatar, to amma siffarta ta kasantuwarsa ta kone ta yi baki sai a canza ta ta dawo fresh one yadda za su ƙara ɗanɗanar azaba. Ina fata mun fahimta. In baka gane ba ga misali. A larabci ana iya cewa sana'tu min khatami khataman ghairahu, na haɗa wani zobe daban daga zobe na. An gane da kyau? Alhamdulillah. Misali sai na ce wannan ba zobe ba ne, sai na ce na haɗa wani zobe daban da wani zoben nan nawa, wataƙila an ji an narka shi ne, sai aka yi masa wani fasali na daban. To amma zoben shi ne ko ba shi ba ne? Ina fatan fahimta. To irin haka ne, walillahi matsalul a'ala, ma'ana sana'tu min khatami khataman ghairahu, na haɗa wani zobe na daban da zobe na. Ina fatan fahimta. In ma baka fahimta ba, riƙe misali na biyu. Ka je duba mara lafiya, da ka je duba mara lafiyan sai ka same shi ga yanayin sai a hankali, da ka kuma komawa shi ne dai ba shi da lafiya, sai ka ce, sai mara lafiyan ya ce ni ne dai amma ga yanayin ba irin yadda ka sanna a da ba. Ina fatan fahimta. Ma'ana zai ce maka ainihin wato ana ghairul ladhi ahid, ba wanda ka sani ba ne. Ma'ana ya ga ta hassana jasaduhu, jikinsa ya yi kyau, sai ya ce ni ne, ba ni ne wanda ka sani ba. Ina fatan fahimta. Wani haka ka zama alhamdulillah, ai ba ni ne wanda ka sani ba. Kun fahimta da kyau? Yana nufin ba shi ya gani ba, shi ya gani, yana nufin ba shi ne a rashin lafiyan da ya sani a baya, ba shi ne a yanzu ba. To walillahi almathalul a'la. To ita ma wannan fatan ita ce dai fatan da suka saba ma Allah a gidan duniya, ita za a kuma dawo da ita ta zama fresh, ta zama danya, a ƙara ƙunata. To me yasa ake dawo da ita? To bari ka ji balagar. In kana so ka gwada, suka ce science ai yana zamowa ne da experiment ko? Idan ka ɗauki wuta, amma ba cewa ne fa ka yi ba. Yauwa. Amma abinda su ma likitoci suke cewa, mutum ya fi jin zafi da ƙuna yayin da babu, afwan, yayin da akwai fata a jikinsa, to ya fi jin zafi da ƙuna sama da a ce fatar ta ɗaye. Idan fatar ta ɗaye, ƙunar akwai ƙuna, amma ba kamar idan akwai fatar ba. Saboda ita kanta fatar, ai ita ma wata halitta ce ta daban. Idan babu ita, kawai za a ƙona nama ne da ƙashi. Idan kuma da fata, za a ƙona fata da nama da ƙashi ne. Ina fatan fahimta. Idan an cire fata, to kaga fata ta tsira. To ana so kuma su ɗin liyadhuqul azab, su ɗanɗana azaba ne. To sai a dawo musu da waccan fatar da ta saba ma Allah maɗaukakin sarki. Kai, Allah abun tsoro ne ƴan uwa. Allah shadidul iqabi ne. Wallahi Allah ya iya azaba. Amma kuma Allah mai gafara ne, mai jin kai. Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim, amma wa anna adhabi huwa al-adhabul alim. Azabar Allah tana da radadi. Allah ka kiyashe mu da wannan azaba. Allah ka tsare mu da azabar wuta. Allah kada ka kusantar da mu ma wuta gabaki daya. Allah, lalle dukkanin wanda aka sanya shi wuta ɗan uwa an gama tabar da shi. Faman zuhziha 'anil nar kuma wa udkhila al-jannata faqad faz. Dukkanin wanda aka tseratar da shi, aka nesanta fuskar sa daga wuta, to lalle wannan ya samu ainihin wato rabo kwarai, wanda aka shigar da shi aljanna kenan. Allah ka shigar da mu. Amma wuta kan gida ne na kaskanci, na tabewa. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita fama li zalimina min ansar. Ina fata mun fahimci wannan ayar da kyau ɗan uwa. To shine wata rana aka karanta wa Umar radiyallahu ta'ala anhu wannan ayar. A lokacin da aka karanta, sai ya ce wa mai karatun, maimaita wannan ayar, saboda su suna fahimtar karatun, suna jin me ake cewa da tadabburansa. A lokacin kuma sai Allah ya sa akwai Mu'adh ɗan Jabal, sai Mu'adh